الصديقين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا رانا الخميس وندا يوم وتن جماد الثانية ينادى كوانا قوم شعبيكو على بريهو دا أربعين ده هجرية، كما يومنا بير جواتن naya shekara ta 2023 miladiya. A cikin tafsirin alqur'ani mai girma da muke yi a wannan masallaci mai albarka da ke cikin wannan jami'a ta Yusuf Metamasile University Mallaka Jihar Kano, wacce aka sani da Northwest University, muna cikin suratul Sad, kuma mun kai aya ta 12 wanda muna ta darasi akan gabobin aya. Allah ya ce كذبت قبلهم آية شائع قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب. أبيان مو منذ وثمود وقوم لوط من يبيان ثمود ينذكما منذ بتن قوم لوط متانا النب لوط عليه السلام. كمر يد بيان يقباتا mun yi tarihi a takaice na wane ne annabi Lut alaihi salam, kuma mun ji cewa ɗaya daga cikin annabawan Allah ne, wanda ɗan uwan annabi Ibrahim ne alaihi salam, wanda mahaifinsa Haran ɗan uwan annabi Ibrahim ne alaihi salam, wanda shi kadai ne ya yi imani da annabi Ibrahim alaihi salam, kuma ya bi shi suka fito. Wanda bayan sun fito din, shi annabi Ibrahim ya dau hanyar inda ya nufa, shi kuma annabi Lut ya tafi zuwa Saddum, kuma anan ne Allah subhanahu wataala ya aiko shi zuwa ga mutanen Saddum din, kuma ya kira su zuwa ga Allah, su kuma suka bijire masa. Sai zanto sun kasance suna aikata fa alfasha, wacce wannan alfashar ita ce aikin da aka fi sani da aikin mutanen annabi Lut, wanda ake cewa al-liwat. Amma mun faɗa cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a iya bayanansa baya kiran wannan alfashar da suna al-liwat, sai dai ya kira ta da suna aikin mutanen annabi Lut. To shi wannan aikin na mutanen annabi Lut, mun ce za mu kalle shi ta fuskoki daban-daban. Abu na farko dai kazanta ce, kamar yadda Allah subhanahu wataala ya kira shi wa najjaynahu min alqawmi alladhi kanu ya'maluna alkhaba'is, jam'i ne na alkhabith, shine dukkan abin da yake mara kyau. Duk abin da yake mara kyau shine al-khabith. To shi ma aikin mutanen annabi Lut wato kazanta ce, kuma cuta ce. To shi wannan aiki ba a san shi ba kafin lokacin mutanen annabi Lut, su ne farkon waɗanda suka fara yin sa. Kamar yadda Allah subhanahu wataala ya bada labari, annabi Lut yake ce musu أَيَنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ. كُوزَاكُ دِنْغَ زُوَوَّا الْأَيْكِنْ الْفَاشَى وَنْدَ بَأْتَقَ سَامٌ وَإِنْ سِكَابٌ كُوبَ أَتْكِنْ تَعْلِكَيْدَ سُكَ أَيْكَتَى وَنَّنْ أَيْكِ. أبند إساء أشي كيران سرسونا اللواب صبودا أبند بالعربي يسابة ندنغن تأبد مفي كتنشن أبند ذا يغانيش. Saboda su mutanen annabi Lut ne, to amma shi aikin nasu yana ɗaya daga cikin abubuwan da ake kira ashruzul jinsi. Ashruzul jinsi shi ne fandarewa ta sha'awa. Allah ya gina ɗan adam a kan waɗansu sifofi waɗanda yake musharaka da wasu daga cikin halittu, kuma ya saba da wasu daga cikin halittu. akwai abin da ake kira characteristic of living organisms ko of living thing wannan khasiyatin na duka halitta wannan daga ciki akwai tasirantuwa da wani abu da zai iya canja dan adam to Allah ya kaddara akwai sha'awa a cikin al'amuran rayuwa na dan adam wanda ita kuma wannan sha'awar tana da sababi da dalili dan adam baya kasancewa a cikin sha'awa awa 24 so 7 a sati ma'ana a ce 24/7 awa 24 ma'ana kullun a cikin satin duniyan nan a cikin sha'awa yake wannan baya cikin sifofin dan adam ko sifofin da suke lazimtar dan adam sai dai sha'awa takan zo kuma takan tafi ita kuma sha'awa tana da alaka da muhimman wurare guda uku abu na farko tana da alaka da zuciya sai na biyu kuma tana da alaka da kwakwalwa sai kuma na uku tana da alaka da gabobin haihuwa halittun haihuwa na jikin dan adam shine abin da ake cewa al'a'da'u tanafuliya da larabci da turanci kuma ana cewa reproductive organ to su wa'annan reproductive organs din anan ne Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci sinadarin da yake nan ce tasha da matattara ta sha'awa anan al'aura take anan jijiyoyin da idan sun ɗauko saƙo nan suke tikewa zuwa gare shi anan ne idan an girka ruwan sinadarin halittar ɗan adam ƙarshe kafin a yi halittar ɗan adam ɗin dole ta nan zai huce haka ƙarshen jin daɗin anan yake to sai Allah ya ƙaddara kuma ta nan ne ake bi domin isar da ko kuma domin huce haushin sha'awa da biyan buƙata saboda haka ƙarshen manufar biyan buƙata shine ɗan adam ya tara da mace to sai Allah ya ƙaddara ita zuciya ita ke rayawa kwakwalwa ita take fassarawa akwai wakilan zuciya guda biyar wanda su ake kira sense organ su ne wa'annan al-hawasul khams akwai ido shine aminul qalbi fi ma yata'allaqu bi isal al-basriyat shine wakilin zuciya wanda yake gano abu to yana gano abu kwakwalwa sai ta fassara wannan abin ta fassara wa zuciya to kuma gabar da sha'awa take wajen ita kuma in har aka fassara mata wannan abin sha'awa ne sai ta yi aikinta sai mutum ya ji sha'awa wanda dai yana faruwa ne cikin abin da bai kai sakan ba shi yasa yanzu idan mutum ya ɗaga kansa ya kalli farin wata idansa zai kai saƙo kwakwalwa za ta fassara fassarar da za a yi sha'awa ba za ta kawo mutum ba saboda ba a fassara masa akan cewa wata na ɗaya daga cikin abubuwan sha'awa idan mutum ya kalli ruwa kai tsaye kawai ruwa ba zai kunna masa sha'awa ba ita sha'awa kunna ta ake yi abinda yake kunna ta kuma shine fassara kwakwalwa akan cewa wannan abin sha'awa ne to Allah ya iyakance abubuwan da ake yin sha'awar su duk kwakwalwar da idan ta ga abin sha'awa take kin fassara shi a matsayin sha'awa to ba ta da lafiya haka zalika duk kwakwalwar da idan ba a ga abin sha'awa ba a ga wani abu ba na sha'awa ba ta fassara shi a matsayin abin sha'awa to ba ta da lafiya kwatankwacin wannan kwakwalwar kamar kwatankwacin kwakwalwar da in an ga abin tsoro ne ba ta fassara shi a matsayin abin tsoro ai tsoro halitta ne yanzu misali duk wanda ya ga mota ta sheko da gudu ya ganta da idanta ai zai gudu amma in mahaukaci ne fa zai tsaya ci gaba da tafiyarsa a hankali ko ma ya tinkare ta saboda ba a fassara masa abin da zai fassara masa cewa wannan zai iya halakar da shi baya aiki ko ya lalace an samu abin da Bature yake cewa disorder akwai mental disorder to haka zalika duk balagaggen mutum ko namiji ko mace da ya ga abin sha'awa kuma sai ga shi ba a fassara masa wannan abin a matsayin abin sha'awa ba ya ji sha'awa to ba shi da lafiya sai an duba a gani masana su duba su gani in rashin lafiyar
wacce za a iya riskarta ne a maza a riske ta. To haka zalika idan mutum ya ji yana jin sha'awa abinda Allah bai kaddara ana jin sha'awarsa ba, to shi ma yana da matsala. Yaza mazana suke cewa asali ashruzul jinsi fassararsa shi ne mutum ya tasirantu ta fuskar sha'awa da abinda a asali ba a yi shi don a yi sha'awarsa ba. Shi kenan. Misali, idan ka koma a tsari na cin abinci, ai Allah ya halittar maka waɗansu wurare, waɗansu halittu da suke taimaka maka wajen sanya sha'awar abinci da tantance ɗanɗanon abincin da narka abincin da abin da ake kira digestive system, ko ba haka ba ne? Yanzu mutumin da ya ɗauki abu mai zaƙi ya saka shi a baki, me ake sa ran ya faru? Bakinsa ya gane mai zaƙi ne, haka ne? Akwai wasu halittu da Allah ya ake kiransu al-hulaimatuz zawqiyya, wanda su suke tantance tsakanin tsami da zaƙi da bauri. Take za su kai saƙo, take za a fassara a ce maka zaƙi ne wannan, bauri ne wannan, ɗaci ne wannan. To duk yanzu mutumin da ya ɗauki maɗaci ya sa a baki bai ji komai ba, ya ɗau zuma ya sa a baki bai ji komai ba, yana da lafiya? Mutumin da ya ɗau maɗaci ya sa a baki sai ya ji zaƙi, yana da lafiya? Kamar mota ce a sa mata giya ta ƙi tafiya, ko kuma ana kunna ta ba a sa mata giya ba ta zura da gudu, kaga ba ta da lafiya kenan. To shi ma asali mutumin da ya ga abin da ba a sha'awa kuma ya yi sha'awarsa, to yana da matsala. From psychological point of view, minan nahiyar nafsiyya, saboda majalisi muke na tasiri ba lecture ce akan aikin mutanen annabi Lot, so bare mu faɗaɗa mu ɗauko fact na psychologist akan cewa asali gay shi ne ashruzul jinsi, wato mental disorder ne kafin ma aka tafi abin da ya shafi shari'ar musulunci. To shi gay ɗin abin da yake bayyana kaman family name ne, gida ne wanda yana da ɗakuna daban-daban. Babban ɗakinsa wanda shi aka fara sani a duniya shi ne namiji ya yi sha'awar ɗan'uwansa namiji, saboda Allah bai halicci namiji don namiji ya yi sha'awarsa ba. Yawwa, Allah bai halicci namiji don namiji ya yi sha'awarsa ba. Duk ginin da Allah ya yi wa namiji, in ta fannin sha'awa ce, mace ce za ta yi sha'awarsa. To duk namijin da ya ji yana sha'awar ɗan uwansa namiji, to idan zuwan masa ta yi afwan ba tare da takalluf ba, to wannan yana da buƙatar ya ziyarci likitan ƙwaƙwalwa ya ba shi shawara, kuma yana da buƙatar tsananta addu'a a kan Ubangiji ya yi maza. Abin da ya sa na faɗa haka, saboda wani lokacin idan da za ka yi hira da duk da mu Allah ya taimake mu, mun gode wa Allah, aikin mutanen annabi Lot yana da matuƙar ƙaranci a cikin al'ummar mu, musamman a Hausa Fulani ana dai yayatawa. Amma da za a ce a tattara cases na homosexual waɗanda suke genuine cases da substantial evidences beyond reasonable doubt, kamar yadda suke faɗa a yaren shari'a, to za ka ga mafi yawa zargi ne. Duk da cewa akwai zargin da yana da makama ta gaskiya, amma dai a shari'ance za ka daɗe baka samu wani case wanda sharaɗan shaida gaba ɗaya suka tattara suka haɗu a kai ba, mafi yawa sai dai zargi. Amma gwargwadon abin da shari'a take fassara aikin mutanen annabi Lot, Allah ya taimaki al'umman mu, yana da ƙaranci matuƙa da yawa a zahiri. Sai dai duk da haka akwai cases ɗin da har yanzu bai zama abin da muke cewa zahira ba. Abin da ake kira zahira a yare na bincike shi ne abin da yawansa ya kai duk inda ka je za ka iya gamuwa da shi. Shi ne abin da Bature yake cewa phenomenon. Bai kai phenomenon ba, cases ne, a baya ne, amma bai kai zahira ba. Yanzu misali zahira kamar talauci, talauci ai zahira ce. in babu a gidanku akwai a makwabtanku a danginku a unguwarku kaga wannan ya zama zahira ce multitalin nazar wanda duk wanda yake mai hankali tunani ya sa akwai talauci amma zinace su haka zaka iya ma samun mutumin da zai hira da kai ya ce shi ya kwanta da wata ba halaliyarsa ba kaga shi ma wannan ya zama phenomenon ya zama zahira ba cases bane ba kabaya bane da zaka kirga su daya biyu in ka je kotuna da yawa zaka ji da ya ka samu alƙalin da bai taba yin shari'ar wanda ya yadda cewa yayi zina ba amma na tabbatar da zaka iya samun alƙalin da yayi sama da shekara kaza yana yin alƙalanci amma in ka ce ka taba kama case din aikin mutanen Annabi Lot wanda shaidu suka tabbata ko mutun da kansa yaje ya confessing na san ba zaka rasa alƙalin da zai ce maka gaskiya har yanzu bai taba ba sai dai nazari da kaza da kaza da kaza kuma wasu din watakila sun taba to yanzu mu kalle shi from psychological point of view minan nahiyar nafsiya ta bangaren kwakwalwa zamu ga cewa rashin lafiya ce ta kwakwalwa kuma shi aikin mutanen Annabi Lot shine na farko a cikin ajujuwan abun daga cikin ajujuwan akwai mace ta nemi yar uwarta mace ko ta yi sha'awar ƴan uwarta mace wannan shi kuma shi ne aldalar da ake kiransa astihaq wanda da Hausa ake ce masa maɗigo a Turanci kuma ana ce masa lesbianism to shi ma rashin lafiya ce asali ta kwakwalwa sannan kuma wani abu ne wanda yake da ya saba wa fitra da ɗabi'a ta ɗan adam sannan abu na uku daga cikin ajujuwan akwai abin da ake kira zinal maharim shine zinal maharim shine zina ta gida ta dangi kamar uwa ta nemi ɗanta ko ɗa ya nemi uwarsa ko ƙani ya nemi yarsa ko ya ta nemi ƙaninta wa'anda suke jininsu ɗaya tsatsinsu ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya ko uwa ɗaya ko uba ɗaya saboda su ma maharim muharramai a jinin da Allah ya yi musu kwakwalwa ba a ba ta izinin tafassara jin daɗi da sha'awa a tattare da su ba ko da za a ga wani abu da in ya bayyana a jikin wasu za a iya yin sha'awa shi yasa aka yadda mace ta yi tafiya da muharraminta babanta ko ƙaninta ko wanta ko ɗanta ko jikanta ko kakar ko kakarsa saboda ko da wani dalilin zai sa sai an taɓa ta ko sai an ɗauke ta shi wannan ba zai tasirantu ba a yanayin lafiya kenan to amma in mutum ya ji har zai tasirantu to yana da matsala ta kwakwalwa in ya kai ga saduwa ko wata haɗuwa wannan shi ake kira zinal maharim shi ne bature yake cewa incest 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 shi ne zinal maharim nawa muka faɗa kenan amalu qaumi lut astihaq zina al-maharim sai na uku na hudu kai shine kuma wato nema ko fade ga kananan yara shi ma Allah ya halicci karamin yaro da karamin yarinya a yanayin da ko da tsirara aka gansu ba za a sha'awarsu ba inda ya lafiya lau ake ko da za a ga al'aurarsu al'aurar mughallaba saboda inda shari'a za ta takure ta ce su kansu al'aurarsu wato inda kai Allah zai sanya wa mutum fitira ta yi sha'awar karamar yarinya ko kuma mace ta yi sha'awar karamin yaro to da an saka yaran a cikin halin kakanika idan ba su da hankalin da za su iya kula da kansu yi wa kansu hidima hatta al'aura dole sai an musu to da an shiga cikin garari to sai Allah maɗaukakin sarki a cikin ikonsa da ƙudurarsa ya ɗauke saƙon sha'awa a tattare da su ko da an gansu ba a jin komai to wanda in ya gansu hankalinsa zai tashi ko mace ta ga ɗan ƙaramin yaro hankalinta ya tashi to ba su da lafiya to wannan shi muke kira shi ake kira zina da ƙananan yara wanda ina jin a turance suna da kalmar da suke faɗa suna cewa pedophile ko pedophile wani abu na pediatric to PAE sai kuma file PILE haka ne haka ake faɗa ko kun ji turawa ku dinga gyara, masu turanci ku dinga gyarawa, pedo pile ake cewa. Ina zatan kuma ba haka ba, na faɗi spelling din, sai a ji yanda ake articulating din a dictionary, a duba transcription din da abin nan phonetic din. To shine zina da ƙananan yara, shi ma wannan wani abu ne wanda yake abnormal. To daga ciki kuma na biyar kenan, sai na shida, Allah ya sanya wani wata kariya ga ɗan adam ya bayyanar da tsaraicinsa a gaban wanda yake ba abokin tarawarsa ba. Don haka wani lokacin, saboda zuciya mai lafiya, an sa mata tsoro da takatsantsan da abinda ake kira hasafiya, sensitivity, da zarar wato ana haduwa ta tabbata tsakanin mace da namiji, tarayya ta aure, to za ka ko motsi aka ji, ko da wannan tarayyar ta halal ce, to inda sha'awa ma sai ta tafi, saboda zuciya tana tsoron kawai wani dan adam ya shigo. To duk dan adam din da duk macen da maza biyu za su tsaya a gabanta kuma ta ci gaba da jin sha'awa, to ƙwaƙwalwarta ba ta sako daidai. Haka duk namijin da sama da mace ɗaya za su yi tsirara a gaban shi kuma ya ci gaba da jin sha'awa, baya jin nauyi da kunya, shi ma yana da wata fanɗarewa ta jinsi. Shi da kenan ko? Sai na bakwai, shi kuma shi ne neman mace ta duburarta ta bayanta, shi ne abinda ake kira ityanul mar'ati min dubriha, shi ne anal sex, kuma wani abu da mai kama da haka. To shi ma wannan yana kama da aikin mutanen annabi Lut. To bayan nan akwai waɗansu hanyoyi na fanɗarewa ta jinsi waɗanda musulunci dama gabaki ɗaya tattare su, ya sa su a cikin yayi condemning ɗinsu. Kamar misali, mace ta kwanta da wannan, ta kuma kwanta da wannan, ta kwanta da wannan, to ta kwanta da mutane, wannan shi ma shi ake kira sifah, as-sifah, wanda turawa ma suna da shi, irin wannan suna da sunaye da yawa, duk da cewa ba wani tantancewa ake yi ba, amma dai macen da take irin wannan, ko dai a ce mata halot, ko a ce mata ho, WHORE, mu kuma da Hausa mu ma muna da sunayen da muke gaya musu, wanda shine prostitution, ita kuma wacce take amma a ce mata prostitute. Mu da Hausa muna da sunayensu da yawa, da gashi nan Allah ya ji kan aliyu akilu ko kawan bai a cikin waƙarsa ta yar gagara ko sunanta, wanda ya kawo sunayen karuwa da yawa. To wannan a zahiri kusan su ne tarkacen abubuwan da in ka tattara su duk za su shiga cikin jaka ta fanɗarewar jinsi. Amma wanda ya fi kowanne suna kuma yake da haddi ƙarara a shari'ar musulunci shi ne irin mutane, aikin mutanen annabi Lut, shi kuma yana da ta'arifinsa a shari'ar musulunci. Ta'arifinsa a shari'ar musulunci shi ne a samu namiji baligi mai hankali, ya afka wa ɗan uwansa namiji, sawa'un da nufi da yarda ta shi namijin da aka afkawa ko ba da yardarsa ba, kuma ya zakke masa ta dubura shi ta yanda wato za a sabu abinda mutum yake cewa penetration, wato a ce hashafarsa ta ɓuya a cikin dubura shi wannan namijin. To sai wannan dalilin ya tabbata, sannan ake kiran wannan abin da suna aliwat a yaren fiƙihu, aikin mutanen annabi Lut. To duk wanda ya aikata haka ya aikata liwadi kuma haddi ya tabbata a kansa idan dalili idan shaidu suka yi aiki a kansa. Sannan ana tabbatar da shi wannan mummunan aiki ta hanyar ikirari. Idan mutum ya zo ya kawo kansa ya ce tabbas ga abin da ya aikata, to da zarar ya yi ikirari za a duba a gani yana da hankali, ba tilasta masa aka yi ba. Inda yana da hankalinsa da saradin kansa ne shi ya zaba ya zo ya kawo kansa ya faɗa, to ana bin hanyar da ake bi wajen tabbatar da haƙƙin da uqubar zina ta irin wannan hanyar. Kamar yadda mun sani ma'id da kansa ya kawo kansa ya ce ya aikata zina, bazala sauma ya kawo da kai ya sake cewa ya rasulullah na aikata zina, ya ƙara cewa ya aikata zina, sannan bazala sa ce kai a watakila ko dai ba zina kai ba dai sumbatar ta kai, ya ce a'a ya rasulullah, ya ce la'alla dai wasa kai da ita, ya ce a'a, ya ce to ko dai ka haukace ni, ya ce wallahi da hankali na ya rasulullah. To da yi wa kansa shaida abinda ake kira al-i'tiraf ko al-iqrar, shine bature yake cewa confession, yazo da kansa ya faɗa. To wannan by virtue of Islamic law wato is a substantial evidence, tunda crime ne, jarima ce, laifi ne, ko beyond reasonable doubt, bisa raɗin kansa ne da zaɓinsa, to za a je a zartar masa da haddi. Amma idan za a zartar masa da haddin yana tsaka da karɓar haddi, sai aka gano ko kuma aka ga yana ƙoƙarin guduwa, to in ya gudu ba za a bi shi a kamo shi a danne shi a yi masa hukunci ba. Saboda la'alla akwai wani abu da ya ɓuya wanda ba a san da shi ba, domin a musulunci ba suicide, ba a yarda da suicide ba, shine mutum ya kashe kansa. To amma ta yiwu shi ɗin yana so ya mutu ne, amma ya rasa hanyar da zai bi ya kashe kansa, sai zo da hankalinsa bisa zaɓinsa mai yiwuwa yana da wani mental disorder da ba a sani ba, sai zo ya abu nan. Domin ko ma'iz da aka fara jifansa, falamma azlafatul hijara, lokacin da duwatsu suka yi masa rubdugu farra, sai ya gudu, sai aka bi shi aka kamo shi aka ƙarasa masa haddinsa na zina, sai manzala sama da ya ji labari ta ce da kun sani kun rabu da shi. Sannan kuma da ana tsaka da yi masa haddi, sai ya ce jama'a ku tsaya ku tsaya, wai me na ce ne, inda ya itirafi ya zoye me na ce ne, wai me sa kuke min haddi, kuma aka gano ba wai dukan ne masa yawa ya fita hayyacinsa ba. To in ya kawo wata shubha da za ta iya nuna cewa kamar ya soki wancan shaidar da yawa kansa, to za a tsaya. Saboda manzala sa ce cewa udurul hududa bishubha, da zara an ga shubha a tsaye da haddi. Wannan ita ce hanya ta farko ta tabbatar da jarima ta liwafi. Sai kuma hanya ta biyu shi ne a kama masu yi ɗin tirmi da taɓarya. Dole sai an kama su tirmi da taɓarya kalmik halifil mirwat, kamar mushi a cikin kuratannu, kuma a tabbatar da shaidu a kan haka, shaidun da musulunci ya tanada. To in shaidu suka zo suka yi aka rantsar da su suka tabbatar da cewa sun gani, to ko da shi wannan ɗin ya yi inkari, to haddi ya hau kansa. To me hukuncin wanda aka kama yana aikata liwar? To hadisi ya tabbata a cikin sunan Tirmidhi da sunan Abi Dawud da sunan Ibn Majah da isnadin sahih daga Abdullahi dan Abbas, Allah ya kare yadda a gare shi, yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi lut, wanda duk kuka kama shi yana aikata irin aikin mutanen annabi Lut, faqtulu al-fa'ila wal maf'ula bi, to ku kashe wanda yake din da wanda ake yi da shi. Haka zalika Imam Ahmad ya rawaito daga Abdullahi dan Abbas, Allah ya kare yadda a gare shi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la'anallahu man 'amila 'amala qaumi lut, Allah ya tsine wanda yake aikata aikin mutanen annabi Lut. La'anallahu man 'amila 'amala qaumi lut, la'anallahu man 'amila 'amala qaumi lut. Wannan hadisi ne hasan daga sayyidina daga Imam Ahmad ya rawaito daga sayyidina Abdullahi ibn Abbas. to malamai sun karu juna ilimi akan me za a yi wa mutum idan aka kama shi yana yi. To sahabbai sun ijma'i dai da farko gaba ɗayan su akan za a kashe mutum, za a raba shi da rayuwarsa. Qatlu man wujida ya'malu amala qaumil, sai dai sun sabani akan ya za a kashe shi. Wasu sun tafi akan cewa a kona shi da wuta, wannan shine ra'ayin sayyidina Ali ibn Abi Talib, kuma da ya bada shawara shine ra'ayin da sayyidina Abubakar ya karba. Kuma alhamdulillah wannan jarimar abinda yasa suka yi sabani akan ta, saboda ba a taba kama wanda yayi ta ba a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ba wanda aka taba kama, ba a taba recording case ko daya ba. Kun ga case din zina, ai an taba recording din cases guda shida a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. An samu case din Ma'iz, kuma an jefe shi ya mutu saboda yana da aure, amma ba a tambayi wata mace yayi da ita ba, saboda voluntarily confession ne, irin voluntary confession da kansa izo ikawo kansa. To a ka'ida tunda shi crime akwai hadari a cikin sa, is very sensitive. Inda ya ce da wance kuma aka kira wata tace ƙarya ne, to kafin ai masa haddin sa sai an masa haddin kazafi tukuna. Kuma tunda shi dai bai ce da ita ba, kuma da za ta tuba Allah zai iya karɓar tuban ta, shikenan. Saboda falala Allah tana da faɗi. Allah dai ke faɗan ibadur rahman yake cewa wallazina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati haramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa asama yud'af lahu al'adhabu yawm al-qiyamati wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana allahu ghafurur rahima wa man taba wa 'amila salihan fa innahu yatubu ila allahi mataba. Inda ya tuba Allah, ta tuba Allah zai sabtu. Wanda case na ɗaya kenan. Case na biyu kuma case ɗin Al-Ghamidiyya, da ta zo ma ita manzon Allah ya ƙi karɓarta. Tai ƙarshe sai ce a turidu an taruddani kama radatta ma'iza, ya Rasulullah ƙin karɓata za a yi kamar yadda aka ƙi karɓar ma'iz. Wallahi inni la hubla min az-zina, ciki ne ma da ni, kuma na zina ne, ba ni da aure. To sannan ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bi procedures, abinda ake kira litigation da yaren legal abin nan term, ta je zuwa da aka tabbatar, aka ce to ta je ta haihu, ta haihu aka ce to ta je ta yaye dan, ta yaye har sannan ta zo aka yi mata haddi. Kun ga na biyu kenan. To sai kuma al-aslamiyya, ita kuma da mijinta da uban wani yaro suka zo suka ce ya Rasulullah ka zo kai mana, muna so kai mana hukunci da littafin Allah. Ni ɗana yana aiki a wajen wannan mutum, kuma ya yi zina da matarsa. Hukunci an kawo ƙara ko? Ƙara shi ne ya yi zina. To sai aka ce min in ba da baiwa da kuma tumaki ɗari, shi ne fansar ɗana. To kuma daga baya sai muka tambayi masu ilimi, sai suka ce mana ai za ma iya dawo min da wannan dukiya da na bayar shi ɗan nawa ai masa bulala. Shi ne muka zo mu tambaye ka kai mana hukunci da littafin Allah. Mazala ce zan muku. Ammal walidatu wal ghanamu faraddun alayk, a dawo maka da baiwarka da kuɗinka da dabbobinka. Ɗanka ai mai bulala ɗari a kore shi a gari shekara ɗaya. To kun gani an tabbatar da haddin azzani ghairu al-muhsan kenan ko? Kun ga case na nawa kenan, na uku. To sai manzon Allah ya, tunda wannan ubansa ya yi ikirari a madadinsa, to waccan mata kuma ba ta wurin, kuma mijinta ba zai iya wakiltar ta ba ya faɗa a madadinta. Ta yi ko wani abin ne, ko akwai wata dama tashi na a tsakaninsu, ko yana so ya rabu da ita ne, ko wani abu ne, ko yana so ya ci gadonta. Sai manzo Allah bai saurari kowa ba, sai ya ce waqdu ya unais ila imra'ati hadha, kai kuma unais ka je wajen matar wannan mutumin, tunda ɗan garin ku ce fa in i'tarafat, ka tambaye ta da gaske ne an yi zina da ita, in ta yadda farjuma a jefe ta. To kaga criminal litigation ba wai committee za aka fawa mutum bai sani ba, ai ta bincike a cikin sirri dan a kama shi da a'a, baro ake a musulunci. A kira mutum a zaunar da shi, wani zai ce to ai sai ya ce a'a, ai da ma su ake ce a'a, ai shi musulunci dawa yana da wata manufa. To to ai ƙarya yake a to ai mu yanzu ba abin da ya faru ya faru ko an masa haddi ai ba za a on dune din aikin da ya aikata ba ya riga ya aikata yanzu abin da muke so so muke mu samu society mai tsafta wanda gaba ba za a tsara yin haka ba to la'alla in yayi ƙarya kuma ya firgita ya ji tsoron kai ya koma ba shikenan sai zai tuba ga Allah kuma ko ma dai me dai in kaga mutun ya mutu lokacin sa ne wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idhnillahi kitaban muajjala to ba munafinci a musulunci je ka wajen matar mutum na in ta yadda ta yi zina a jefe ta ma'ana da ta ce a'a to sai kuma an dawo kai da ka ce yayi zina da matar wani me dalilin gani kai a'a ba gani ba su waye suka faɗa a nemo su in sun kai adadin shaidu to a tsayin mata da haddi in ba su kai adadin shaidu ba a yi musu haddin ƙazafi to ita ma sai ta yadda da yake mumina ce ta ce haka ne ma'aikacin gida ne aka samu saɓani ɓacin rana abu ya faru ba tozartawa a musulunci wallahi ba a ce yaushe so nawa kuka yi sai kuma aka yi yaya a'a tun da dai abin da ake nema ya faru buƙatar maje haji sallah aka ci to a jefe su aka jefe chef nawa kenan hudu ko sai kuma wasu yahudawa da suka kama manzo Allah suna tsara suka ce an kama waɗannan yahudawan sun yi zina mun rasa mai zami musu muka zo wurinka su ba musulmai bane ba amma suna ƙarƙashin gwamnatin musulunci kuma sun zaɓi su zo wurin annabi sama manzo Allah ya ce to ku ba kuna da attaura ba shin suka ce muna da ita to me kuka samu a attaura su suna so su samu sauki ne a musulunci kai suka ce haya attaura kawai bale su za a tofa musu yau a yi musu kaza a yi musu kaza to Abdullahi ibn Salam sai manzo Allah ya ce ku zo da attauran mu gani to tuna manzo Allah ba karanta ba zai karanta ba sai dai a karanta a faɗa mishi to shi munafikin ba yahudan da ya zo sai ɗora hannunsa akan ayar jifa to Abdullahi ibn Salam yana nan abinka da masani shi kuma musulmi ne sai ce ya rasulullahi a gaya mai ya ɗauki hannunsa a daidai wannan sai ga ayar kuru-kuru cewa jefe su za a yi to sai manzo Allah sallama ya umarni aka jefe su ka ce kes nawa kenan kes hudu amma kuma mutum nawa shida ma'iz ghamidiyya kaga ita ba ghamidiyya ba a ce ta nemo namijin ba tunda ita ma voluntarily ne ta zo ta yi confession da a ce zuwa aka yi aka faɗi sunan namijin to sai a je a binciko shi a nemo shi sai sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shi hadisi Abu Huraira mamakin ɗayan ku ya je ya aikata aikinsa a cikin dare ya kwana Allah ya sitirta shi kuma izo ito zarta kansa ya zo ya dinga cewa jiya na yi kaza na yi kaza na yi kaza to kun ga anan idan ba a taɓa recording ɗin case ko ɗaya a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam na wanda ya aikata aikin mutanen annabi ba amma an san da shi manzon Allah kawai ya ce a kashe to lokacin sai na Abubakar kun ga ba sahabbai ne kaɗai ba akwai wanda ba sahabbai ba ko to shi ma ra'ayin sayyidina Abubakar kenan an kama za a kashe amma ya fi shahara da cewa ra'ayin sayyidina Aliyu ne Allah ya ƙara yadda a gare shi wasu kuma suka ce a'a ba haka bane a je can sama a je a hau dutse sai a wurgo shi saboda haka aka yi wa mutanen annabi Lot in ya so ya mutu a haka wannan shi ne ra'ayin Abdullahi ɗan Abbas wasu kuma suka ce a'a a zo a tsaye da shi a dinga jifansa har sai ya mutu wannan shi ma an rawaito daga Abdullahi ibn Abbas an rawaito daga sayyidina Aliyu Allah ya ƙara yadda a gare su to zina dai ba a kashe mutum sai in ya zama yana da aure ko ya taɓa yin aure muhsan ko to amma aikin mutanen annabi Lot fa shi ma sai suka yi saɓani tunda ba a ga ba wani president a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ba wani abu da aka taɓa yi wanda za a ce bari a ɗauka to sai aka ce wasu sai suka ce wasu daga cikin fuqaha us-sahaba ko wasu daga cikin fuqaha sai suka ce kawai ai manzon Allah ta ye man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi lu man dinna relative pronoun duk wanda dinnan kuwa ai mai aure da mara aure da wanda ya taba aure da wanda bai taba ba duk sun shiga ciki haka ne to da haka sai suka ce sawa'un kana muhsanan aw ghayra muhsanin kawai za a kashe su wasu kuma suka ce a'a, ai tun daga wani abu shigensa shine zina, ga yadda ake wa zina, to ma'aruf hukuncin zina kawai shi ma mu dora akan su. In mara aure ne ai ma bulala, in mai aure ne kuma ai haka kiyasan ala zalika, kuma dama akwai kiyasi a musulunci. Wasu kuma suka ce a kawai dai alkali ya duba abin da ya dace musu na ta'ziri, in ya kama bannan su ta kai a kashe su a kashe su, in kuma za a tsawatar musu ne shikenan. Al-Imam Al-Hafiz Ibn Al-Qayyim Allah ya ji kansa da rahama yayi bayani ne fadi sosai akan wannan matsala, game da abin da ya shafi matsalar hukuncin yadda za a kashe su da sabanin malamai, kuma ya naƙasha matsalar sosai sosai, kuma a cikin Al-Jawab Al-Kafi liman sa'al 'an ad-da'i wad-dawa, ko liman sa'al 'an al-jawab ash-shafi, wanda aka sani da ad-da'u wad-dawa, yayi bayani sosai akan wannan matsalar, wanda yake so sai ya koma abin nan. Shi ya karfafi magana farko cewa sawa'un in mutum yayi aure ko bai aure ba, ya ta'a ko bai ta'a ba, za a kashe shi. To gaskiya aikin mutanen Annabi Lutu aiki ne na banna, na kazanta, wanda duk mai hankali da imani wanda Allah ya taimake shi, ya yi masa lutufi, ya sanya masa lafiya a imaninsa da zuciyarsa da hankalinsa, ko faɗa aka yi sai ya ji ƙyanƙyami, sai ya ji ba daɗi, sai duk lalacewar mutum, hatta lalatattu ma suna ƙin irin wannan aikin, hatta waɗanda suke da ƴar matsaloli na aikata irin ayyuka na haramun da saɓo, to da an zo wannan batun, hatta waɗanda suke yin iskanci ma, in aka zo aka faɗi waɗannan sai su ce to ai ga asalin yan iska ne, aikin mutanen Annabi Lutu. To yana ɗaya daga cikin munanan ayyuka, shi yasa uqubarsa take da matuƙar tsanani a musulunci, kamar yadda muka faɗa. Imam Malik ibn Anas da Imam Ahmad a ɗaya daga cikin mafiya ingancin ruwayoyinsa, da Imam Shafi a ɗaya daga cikin aqwal ɗinsa, kuma mun faɗa shi ne ra'ayin Sayyidina Abu Bakar, ra'ayin Sayyidina Aliyu, ra'ayin Khalid ibn Walid, ra'ayin Sayyidina Abdullah ibn Zubair, ra'ayin Abdullah ibn Abbas, kuma shi ne ra'ayin Ishaq ibn Rahuya, malamin Imam Al-Bukhari, akan cewa duk mutumin da aka kama shi yana aikata alfasha da namiji, to hukuncinsa in dai ba fyaɗe wa namijin ba, to da shi da namijin ko da yaro ne, in dai har ya yarda, ba wai tilasta shi aka yi ba, ba tsorata yi ya firgita ba, to za a kashe su ne. Shari'a ce za ta kashe su, doka ce za ta kashe su, gwamnati ce za ta kashe su, ma'ana za a gurfanar da su, a tabbatar da laifinsu, a yanke musu hukuncin kisa, abu ka'ida ta shari'a wajen kashe su. Ko da yake ra'ayin Imam Shafi'i a abin da ya fitowa fili a mazhabarsa, da riwaya ta bi ta Imam Ahmad ibn Hanbal cewa uqubar zina za a yi musu, amma Imam Abu Hanifa Allah ya ƙara yadda a gare shi, al-Imam al-Akbar, shi kuma ya tafi akan cewa wato za a yi masa ta'ziri ne. Abin da ake nufi da ta'ziri shine horo na tsawatarwa, amma bai kai a ce za a ainihin kashe su ba. To su Imam Malik, ko kuma mu ce jumhur, kuma ma kusan malamai da yawa sun hakaito ijma'in sahabbai da yawa, sahabbai akan wannan matsalar, suka ce abinda yasa aka ce za a kashe wanda ya aikata aikin mutanen Annabi Lut, saboda ba a taɓa samun wata alfasha da Allah subhanahu wa ta'ala ya muzanta ta ba irinta, ya kira ta da alfahisha, ya kira ta da suna al-khaba'ir, sannan kuma Allah ya musu wata irin uqubar da ba a taɓa yi wasu irinta ba, ja'alna 'aliyaha safilaha, sannan kuma al-mu'tafikat aka yi musu juyin waina, sannan amtarna 'alayhim hijara, sannan Allah ya tsine musu, daga duk nau'o'in mutanen da aka halakar ba wanda aka yi wa irin waɗannan mutane, aka yi wa irin yadda aka yi wa waɗannan mutanen, da aka sai suka ce shi yasa dole ne duka irin abinda ake kira social vices, irin ayyuka irin waɗannan cruel practices ko immoral activities, irin waɗannan miyagun laifuffukan da ake aikata wato ya zama aikin mutanen annabi lutu ukuba ta tafi kowace ukuba kuma Allah bai taba jarrabar wa'ansu mutane da wata muguwar dabi'a ba irin yadda ya jarraba mutanen annabi lutu shi yasa ya musu irin ukuban da bai taba yi wasu ba Allah ya yi musu kaza ya yi musu kaza saboda haka shi yasa dole ne maftadar wato dole ne ukubar ta yi daidai da bannar ya tabbata cewa Khalid ibn Walid daga Khalid ibn Walid Allah ya kare da a gare shi wata rana ya samu a wata nahiya daga cikin nahiyoyin Larabawa ya samu aka samu wani ana yin amfani da shi kamar yadda ake amfani da mace to a lokacin ya tafi bude Iraki ne saka sai ya rubuto wasiƙa zuwa ga Sayyidina Abubakar Allah ya kare da a gare shi yace ga halin da yazo ya tsinci ga wani chef da ya faru to amma tunda kamar yadda muka faɗa ba wani presidential act ko kuma wani horo da aka taba yi amma dai sun san magana Annabi sallama to amma yadda za a yi kaifiya yadda za a tsayar da hukuncin ne yanzu ake buƙatar ra'ayi na fiqhu tunda dama shi fiqhu ai yana zuwa ne wajen fuskantar da abin da Allah da manzansa suka faɗa anan ne ake samun mazhaba ba wai kawo hukuncin ba dama magana akwai hukuncin amma ya za a yi to anan ne sai wannan ce to tunda Annabi ya ce kaza ayi kaza mana to fahimta ta shigo shine fiqhu kenan me dalili saboda kaza to dama ya saba in zai faɗi dalili irin wannan yakan bi wannan hanya to mazhaba ta shigo kenan shi yasa ga aqida ai babu maganar mazhaba aqida gaba ɗaya ake tafiya a wurin to da ya turo wa Sayyidina Abubakar Allah ya kare da a gare shi to a lokacin Sayyidina Abubakar sai ya tara manya-manyan sahabbai yan cabinet dinsa ya tambaye su me ya kamata a yi to Sayyidina Ali yana wurin sai yake cewa to ai wannan ma fa'ala hadha illa ummatun min al-umam wahida al'umma ɗaya ce ta yi aikata irin wannan aikin wa qad alimtum fi'la Allah biha kuma kun san yadda Allah ya yi da su ara an yufraqa bin nar tunda Allah ma ya ce wa amtarna alaihim hijaratan min sijjil to suma a kona su da wuta to sai Sayyidina Abubakar ya rubuta abinda ake kira act yayi act doka tunda gashi ɗaya daga cikin ɗan majalisar legislator kenan ya kawo motion kuma Sayyidina Aliyu ya kawo hukunci kuma sa'an nan an samu kamar abin da za a iya cewa unanimous vote tunda a ciki ba wanda ya fito ya yi contradicting ɗin ra'ayin Sayyidina Aliyu to kuma ballantana kuma a zo a tattauna a yi balancing to take sai Sayyidina Abubakar ya karɓa sai ya rubuta wannan rubutawar da ya yi kamar ya yi enacting ɗin law ne ya yi acting ya rubuta act to sai ya tura wa Sayyidina Khalid ibn Walid to ana kafa hujja da wannan hukuncin da Sayyidina Abubakar ya yi Allah ya ƙara yadda a gare shi ibn Qayyim ya kawo a cikin al-jawab al-kafi liman sa'ala an ad-dawa ash-shafi ko liman sa'ala an ad-da'i wad-dawa to Abdullahi dan Abbas Allah ya ƙara yadda a gare shi yake cewa yunzaru a'la ma fil qarya a tsaya a kalli a ƙauyen ko a karkarar wani gini ne ya fi tsayi fayurma al-lutiyyu minha munakkasan sai a jefo shi wannan nemi gunyar ɗabi'ar daga kan wannan abu munakkasan kansa yana ƙasa ba wai wurgo shi kawai za a yi ba kansa za a saka a ƙasa sai a wurgo shi sannan kuma a tsaya yana tahowa a yi biyo shi da duwatsu ana a samu mutane masu feti su dinga jifansa da haka shi Abdullahi ɗan Abbas yana ganin duba da waccan aya Allah subhanahu wataala yake cewa wa amtarna alaihim to dan haka mu ma hijara za mu samu tunda mu ba mu da nasijin to mu samu namu na gargajiya mu jefe shi da shi kuma dama shi Abdullahi ibn Abbas ai shi ne rawi wancan hadisin inda Abi Dawuda wa Tirmidhi da sanadin sahih wa Ibn Majah da sanadin sahih cewa man wajadtumuhu ya'malu a amala qaumi lutin faqtul al-fa'ila wal maf'ula bih kuma hadisi ne ingantacce رواه أصحاب السنن إلا النسائي وصححه ابن حبان dan haka hadisi ne ingantacce ala sharhil bukhari da shi kuma imam ahmad ya kafa hujja kuma ga wancan hadisin da Allah ya tsinewa wanda aka kama shi na aikata aikin mutanen annabi lu wanda tsinuwa yau a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya buɗe baki ya tsinewa mutum wallahi ya gama yawo sai sa mutanen da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsinewa ba su da yawa kaga manzo Allah ya tsinewa masu aikata aikin mutanen annabi lu Allah ya tsine wa manzo Allah ya tsine wa barawo kaga tausayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma da yake ya san cutar da barawo yake ka sa kudin ka mai yawa ka sai takalminka dan ya taimake ka wajen kare kaga taka wani mugun abu kuma dan kai gayu kai balisa da shi amma sai a samu wani mai wata bakar zuciya sai izo inda ka ajiye sai ya dauke takalmin sai zai karyar da shi wai kudin yake so ya siyar da shi a wulakance ya gunyara maka bakin ciki da takaici shi yasa manzo Allah ce la'ana Allahu tsariqa Allah ya tsine wa barawo yasriqul baydata fatuqta'u yaduhu wa yasriqul habla fatuqta'u yaduhu sannan manzo Allah ya tsine wa masu yin tatu la'ana Allahu alwashimata masu yin shaushawa shine muke cewa da Hausa shaushawa da turanci kuma ake cewa tatu shine irin tsagun da mutum yake zuwa ya fasa a jikinsa a goga da bakin abu ya zama ya wata irin abin da arna suke la'ana Allahu alwashimata walmustawshima zalla ya tsine wa masu zuwa yi karin gashi alwasila walmustawsila annama zalla sama ya tsine wa masu yin mushriyar ƙarya saboda ya wadara almutaghayyirati khalq Allah masu canja halittar Allah ne almutafallijat kenan masu yin mushriya suna gasar da manzo Allah sama ya tsine musu yace Allah ya tsine musu to kun ga wa ubangiji subhanahu wataala manzo Allah sama ya tsine musu Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala yake cewa yace wa amma liwaq فمن العلماء من يقول حده كحد الزنا وقد قيل دون ذلك والصحيح الذي اتفقت عليه الصحابة أن يقتل الاثنان الأعلى والأسفل أبدا يزم دي دي شيني دوان دي يكي دوان دي أكي دي شي دأك شي سواء كان محسنين أو غير محسنين فإن أهل السنن رووا عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث يكاو حديث رواه أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما في البكر يوجد على اللوطية ويروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه نحو ذلك ولم تختلف الصحابة في قتله ولكن تنوعوا فيه ابن تيمية الله أنت درهما ya kawo wannan batu da bayani da jama'a aikin mutanen annabi yana da illa ga wanda yake yi da wanda ake yi da shi kuma yana da illa ga al'ummar da ake yin aikin irin sa game da wanda yake yi na daya yana da illa a kwakwalwarsa kamar yadda muka tabbatar domin yana ƙara tabbatar da shi a cikin rashin hankali domin yana duk lokacin bincike ya nuna duk lokacin da mai yin aikin ya yi so ɗaya to ƙara yunƙurin yin na ƙara sabar masa da abin a cikin zuci kuma yana ƙara nutsar da shi a cikin duniyar sabo abinda muke kira al-idman a harshen larabci abinda bature yake cewa addiction kuma lokacin da mutum ya zama addicted ya zama mudmin na abu to yana dauke masa kunya da tsoro da fargaba yana kuma busar masa da zuciya shi kuma wanda zuciyarsa ta bushe to a lokacin shedan ya aure shi aure na dindindin wanda ya zama kaman mahaukaci baya fargaba da shayin abin da zai zo ya dawo daga duk wanda ya zama addicted akan abu to ba tsoron consequences kuma Allah dama ya faɗa ya gaya mana cewa
وما أرسلنا من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم آياته كان آياتي ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم كرشي الله سيسن يعبن الشيطان إن يزو يزما واتو فتنة da jarrabawa ga waɗanda zuciyarsu take da rashin lafiya da waɗanda zuciyarsu ta bushe to kuma waɗanda suka zama addicted a irin wannan aikin busasshiyar zuciya ce da su ba sa jin tsoron duk abin da zai je ya dawo sai ka zo ka samu mai irin wannan aikin an zo taro na mutunci da kima amma kuma yana neman inda zai samu a cikin jama'a yayi abin da zai kunyata sai kai ta mamaki to wai ba shi da hankali ne wai ya akai haka ne sai ka ganshi ila yana da ƴaƴa yana da mata ko mata yana da kishin mata ko mata la'alla ma yana da wani matsayi a cikin mutane amma idan idan sa ya rufe sai zo ya afkawa abun a abin da kuma in yayi ma ba lalle ne ya samu biyan bukatar zuciyarsa ba kuma a duniya ba wato masu yin wannan aikin suna ɗaya daga cikin mutanen da suka fi kowa kunyata saboda shi ma bincike ya nuna a kokarin su na neman mutanen da za su yadda da su sai mai irin wannan aikin sai ya yi kokari so 100 bai samu mutum ɗaya da ya yarda shi saboda ba mujiyoyi a cikin mutane irin su ko ɗan daba mashayi da giya da waye yana tumbele in ka ce masa ka ce daɗin ta dai ba neman maza muke ba saboda shi kansa ya sa akwai iyayen gidansa a iskanci to suna ƙanƙantuwa ka ga mutum da kuɗinsa da arzikinsa da mukaminsa amma ya zo yana bin wani talaka yaro yana wulakanta shi yana kaskantar da shi amma yana kaskantar da kansa a wajen wanda watakila duk danginsu da za su taru gaba daya sai iya ciyar da su ya amfanar da su amma yana neman yardar wani kaskantacce ko wanda aka auna a irin matsayin da yake da shi to wannan cutarwar da yake masa kenan sannan kuma babu biyan bukata ta hakika domin abin da yake faruwa na jin daɗi khayal ne abin da bature yake cewa fantasy ne mafi yawan abin da yake janyo musu jin daɗi shine imagination zuciyarsu ce take raya musu akwai jin daɗi amma asali Allah bai halicci dubura don a ji daɗi kwata-kwata lata mace wa lata namiji sannan na uku yana da saurin kamuwa da abinda ake kira SID wato cututtukan da ake kamuwa da su ta hanyar saduwa saboda babu tsaro a duburar dan adam ko mace ko namiji kuma wuri ne na fitar najasa abinda an riga an gama komai kuma sannan hatta shari'a ma ta rangwanta wa dan adam idan ya je bayan gari ba sai ya turbuɗa hannunsa a cikin kafarsa ya wanko duk ƙazantar da take ciki ba saboda al'udhur wa umumul balwa wannan kuma yana cikin asbabut taysir guda shida mun sha maimaitawa kawai idan mutum ya wanke ɓangaren da ya fito fili to ko da basir ne da shi mai tsoro shari'a ba ta sa masa damar sai ya zuba ruwa ya karkaɗe wannan fatar da ta fito ba to don haka duk abin da ya shiga ciki zai iya ɗauko infection zai iya ɗauko wani abu ita kuma al'auran namiji tana da sensitivity sosai duk wani bakon abu da ya shiga ta wannan kafar to ko dai iya zama mata cuta ko kuma duk lokacin da ya afkawa mace kuma ya zai sa mata wannan cuta shi yasa duk macen da take Allah ya jarrabe ta da auren mai aikata irin wannan aikin na mutanen annabi Lut to in a ɓoye yake ma matansu suna saurin gane su saboda ɓoyin da suke yi duk mai wannan aikin yana ɗoyi ɗoyi na ɗabi'a wannan ka shi ne yin mai aikata aikin kenan sannan kuma babu aikin da yake tsiyata mutum da wuri irin wannan aikin domin duk wanda ba shi da kuɗi da yawa to da ya shiga aikin duk abin da ya samu ya fi mai taba sigari batar da kudinsa tunda da zai yi muhawala ya kokarin neman mutum 100 sai da karshe ya samu mutum 1 da kyar
to ko nawa mutumin ya shar'anta masa zai iya bashi kuma lokacin da an ce idza qama zakar amiyal basar idan ta zai rufe kawai domin ya cimma wannan burin nasa na ƴan mintuna to kuma wannan wata hanya ce ta almabazzaranci da ƙarar da kuɗi ko da ma a ce babu wani wata uquba ta ubangiji subhanahu wata'ala da waɗansu adrar da yawa sannan kuma kamar yadda muka faɗa abu ne da yake janyo wa mutum fushin Allah nan take Allah ya fushi da shi wannan akan ce kansu kenan shi kuma wanda ake yi wa aƙalla cutuwar da yake yi kuma ta fi wacce wanda yake yi domin shi akwai dama mai yawa ta azuba masa sinadarin maniyyi a cikin dubaransa kuma Allah bai yi wajen da wurin da zai iya saurin kwararar da wannan abin da ya shiga ba ko da cewa yana zuwa bayan gida to amma Allah bai halicci bayan gida a matsayin wani abin da zai flushing din duk wani abu da ya shiga irin wannan ba ko da jini ne sai dai ya fito da wani abu ba wani famfo da zai masa wannan flushing din to kuma ta bangaren lafiya from medical point of view shi bani wani abu ne mai rai da Allah ya halicce shi tunda magana ce ta chromosomes alhayawanatul manawiya abinda Bature yake cewa chromosomes to su wannan chromosomes din faruwarsu a wurin tunda dama miliyoyi ne a waje daya suna iya taruwa su taru haɗe sai su zama suna cikin wani abu kamar jaka ko fakiti ya karama microorganisms to in suna ta haɗuwa sai su dinga zama tsutsa kamar wani abu da ake cire wa yara ake cewa ko furga da Hausa to wannan tsutsar a hankali sai su dinga ba su da abinci to sai su dinga cin junansu karshe sai su zama ba su da yawa to ita wannan tsutsar tana zuwa kamar yadda wasu manazarta suke cewa sai ta dinga sosa wurin da nan ne inda kafar jijiyar da take kawo mani a jikin dan adam pump duct ko menene yake cewa to duk lokacin da suka dan zunguru wajen to suna sa mutum marmarin wannan abu shi kuma yafi zama addicted yafi zama mudmin akan shi wanda yake ke shi wannan darar na farko kenan sa'annan kuma duk wata musiba da wancan yake samu shi ma wannan din yana samu sannan kuma mutum zai mai da kansa mujiya a cikin al'umma zai zama abin kyama sannan kuma wani abu ne da ba a fatan wani alkhairi ko na samun da'a a wajen ko da mutum da mace yake iya zakewa a gurin ballantana kuma dan uwansa namiji shi yasa hatta a cikin arnama idan muka lura za mu ga ko arnama suna kyamar wannan aikin lokacin da a 2014 lokacin da America lokacin Barack Obama da suka sa hannu a kan dokar auren jinsi domin a bawa 'yan iska dama su ci karansu babu baka ai kun ga mu Najeriya shugaban kasar mu arne ne a lokacin Goodluck Ebele Jonathan amma a January 2014 shi Najeriya ta rattaba hannu akan doka ta cewa duk wanda aka kama duk namijin da aka kama ya yi amfani da namiji daga shekara 14 da zarar an kama shi to akwai doka ta garkabe mutane a kurkuku wanda zai iya kaiwa har shekara 14 wannan Najeriya ta saka wannan wanda kuma wannan dokar ta janyo hankalin kasashen duniya kamar Ingila da America wanda ko Ingila ku duba sarauniya Ingila din nan Malika Elizabeth wacce ta mutu ai tana ɗaya daga cikin waɗanda suka fitittike akan bisa amince da halatta auren jinsi ba saboda tsabagen munin abun wanda hatta waɗanda ba musulmai ba ma suna ganin ƙazantar abu ko a cikin arna masu yin irin wannan abun waɗansu mutane ne waɗansu iri kuma da ake takama kaman wai ana ba su yanci a duniya, yancin ƙarya ne. Lokacin da Qatar a wannan World Cup din, wannan kakar ta cin modar duniya ta shekara ta 2022 wacce ta shuɗe kwanan nan din nan, ai da Qatar ta fito ƙarara ta haramtawa masu masu auren jinsi da ƴan neman maza da mata masu neman mata, ta haramta musu shigowa, wanda duk ya zanto a cikin tarihin sa, a passport din sa ko a wani abu yana aikata wannan aikin, ai an haramta musu. Sun fito har da wani dan majalisa daga cikin manya-manyan ƴan majalisu da suka fito suna tofin alatsi ne da wannan abin da Qatar ta yi. Da ƴan gata ne na gaske a duniya, da duniya ta tsaya musu. Amma ko yunkurin gurfanar da Qatar ba a yi ba. Kuma ku lura da kyau ku gani, da bisa ga kaddarawa za a samu wani mai irin wannan iskancin ya fito takarar shugaban kasa, wala ko America ne sai an taɓe shi ba zai ci ba. Ko a ina ne jama'a? Saboda haka wannan abu wani mugun abu ne da muke fatan Allah subhanahu wataala ya nesanta al'ummarmu daga barinsa. Lokaci ya yi, kuma sannan muna da waɗansu abubuwa da suka shafi wannan ɗin, don matsalar mu gama da ita gaba ɗaya ba za mu iya ƙarasa ba sai Allah ya kai mu a zama na gaba. Fatanmu shi ne abinda muka faɗa daidai. Allah Ubangiji ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure, kuma Allah ya taimana. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات. Allah muna roƙonka duk wani abu da baka so Allah ka nisantar da mu gabaransa. Allah duk wani abu da zai taɓa mutuncin mu, duk wani abu da zai ruguza alaƙar tsakanin mu da kai ya Ubangiji, duk wani abu da zai shagaltar da mu gabaran neman lahiran mu Ubangiji, Allah ka nisanta shi gabaran mu. Allahumma inna nas'aluka aljannata wa ma qarraba ilayha min qawlin wa amal, wa na'udhu bika minan nari wa ma qarraba ilayha min qawlin wa amal. Allah ka tausaya wa al'umman mu, Allah wa'anda ka jarraba da irin wannan mugunyar kazantar, Allah ka yaye musu. Allah duk wani musulmi da ka jarrabe shi da wannan mugunyar kazantar, Allah ka yaye mata. Allah duk wani musulmi da ka jarrabe shi da irin wannan mugunyar kazantar, Allah ka rufa mishi asiri ka yaye mata. Allah ka tsare mu, ka tsare ƴaƴan mu, ka tsare ƴan uwan mu. Allah ka tsare mu, ka tsare ƴaƴan mu, ka tsare ƴan uwan mu. Allah kai ke da iko, mu ba mu da iko. Kai ke da ƙarfi, mu ba mu da ƙarfi. Allah cikin ikonka da ƙarfinka ka ba mu kariya. Allahumma inna nas'aluka al'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al'afwa wal 'afiyata fi dinina wa dunyana wa ahlina. Allahumma astur 'awratina wa amin rawatina. Allahumma ihfazna min bayni aydina wa min khalfina wa an aymanina wa an shama'ilina wa min fawqina, wa na'udhu bi 'azmatika an nuqtala min tahtina. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك إليك أوابين مخبتين. اللهم تقبل دعواتنا، واغسل حوباتنا، وثبت حجاتنا، وثبت حجاتنا، وثبت حجاتنا، وثبت حجتنا، واسلل سخيمة قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.